بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana safiyar ranar Litinin ce da ta daidai da 8 ga watan Ramadan, hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1432, daidai da 8 ga watan August shekara ta 2011. Wannan shine kasar na 48 daga cikin jerin karatuttukan littafin Fiqh Sira, wallafar Professor Zaid Abdul Karim Zaid, Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi. In jama'a ba su manta ba, har yanzu ba mu gushe ba, muna tattaunawa dangane da tarihin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a lokacin da ya fara bayyana da'awa da irin matakan da Qurayshawa suka ɗauka. Mun ji daga cikin matakan da suka ɗauka shine lokacin da bai fara ambaton gumakansu ba sai suka ja bakin suka yi shiru, a lokacin da ya fara ambaton gumakansu sai suka kai ƙarar shurin babban shi Dattijo Abu Talib. Daga wannan lokaci ne kuma al'amura suka fara ɗaukan salo iri-iri, aka kai ga salon izgilanci wanda shi ne muke tattaunawa. Wannan salo da suka ɗauka na ainihin yi wa annabin Allah sallallahu alaihi wa sallama izgilanci da Alƙur'ani da sahabbai da matan musulmi masu sanya hijabi, salo ne wanda malam yake cewa dama duk lokacin da hujja ta kare wa wanda baya son gaskiya sai ya dauki matakin nuna ƙarfi ko kuma ya dauki mataki na izgilanci. Babu shakka, kamar yadda muka ji, malam ya kawo mana hujja mai ƙarfi cewa ba wai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba, annabawa ma da suka gabata duk irin wannan salon aka bi musu wajen ai musu izgilanci ko kuma a nuna ƙarfi dangane da ainihin da'awa da suka bayyana. Malam zai ƙara mana bayani akan haka. Don haka sai ya ce, wa laqad kana tawjihul qur'anil karim lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa laqad kana tawjihul qur'anil karim lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama huwa al mudhi ma'al hujja. Haƙiƙa ya kasance irin fuskantarwa ko shiryarwar da Alƙur'ani mai girma ya yi wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ne dogewa da ci gaba tare da faɗin hujja. Wato, Allah bai yarje wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama in aka zage shi ya yi zagi ba, Allah bai yarje wa annabin shi cewa in aka nuna ƙarfi ya nuna ƙarfi ba. Abinda Allah ya doge a kai shi ne an yi mishi izgilanci, an yi kaza, to ya doge akan bayyana hujja, domin dama kowa yana ba da abin da ke tattare da shi. Ko kun fahimta? Wanda ya zama ba shi da tarbiyya, duk lokacin da mu'amala ta haɗa ka da shi za ka ga rashin tarbiyya, to kai kuma ya ga tarbiyya tattare da kai. Shine wa kullu ina'in billazi fihi yanbahu, kowace ƙwarya abin da ke cikinta shi ake juyewa. Ko kun fahimta jama'a? Ƙwaryar da ke ɗauke da zuma, in an karkata zuma ce za ta zuba, to haka ƙwaryar da take ɗauke da najasa, in an karkata najasa ce za ta fita. Don haka karantarwar da Allah ya ci gaba da wa annabin shi a cikin Alƙur'ani ita ce hujjan nan ya riƙe ta ya doge a kanta. Ya ƙulu ta'ala, Allah maɗaukakin sarki ya ce, qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, ka faɗa musu ka ce ku zo da dalilanku in kuna da gaskiyar abin da kuka faɗa. Iyakar hujja kenan. Kana da hujja, kana da dalili, ka zo da dalili ka faɗi. Babu magana zagi, babu magana ashariya, babu magana faɗa, babu magana ta da zaune tsaye. Magana ce ta ilimi, Allah ya saukarwa da annabin shi kaza, ya faɗa maka ka ce ƙarya ne, menene dalilinka akan ƙaryatawa, kawo dalili in kana da gaskiya. Iyakar magana kenan. Ko kun fahimta? To wannan tarbiyyar da Allah ya yi wa annabin shi sallallahu alaihi wa sallama, Allah ya tsarkake zuciyar annabi daga ya saba ma Allah. Amma wannan tarbiyyar mu ne za ta ci amfanarwa, saboda mu Allah ya lazimtawa mu kwaikwayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Don haka za ga duk mutumin da ya tafi annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ne babban abin koyin shi a rayuwa. yana da wahala ka same shi a cikin kuskure. Ba dan kun ga saboda Allah madaukakin sarki ya tsarkake kwakwalwar Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya tsarkake bakin shi, ya tsarkake tunanin shi, ya gyara komai nashi. Allah madaukakin sarki ya ba da garanti akan cewa wa ma sahibukum bimajnun, duk wannan da'awa da suke tabuwar hankali ne Allah yace shi ba mahaukaci bane. Yace wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, yace bai bata ba, bai kauce hanya ba, babu wanda aka ce abi wanda yake da tsarki irin wannan sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saboda haka da a ce za ka rufe idanka gam ka mika wa Annabi hannu sallallahu alaihi wa sallam, sanda za a ce bude idanka sai dai ganka a kofar aljanna sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Shine wanda hatta annabawa da manzanni shi ma dugun su ne, shi shugaban su ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sai sa kaga dukkan annabawa tun daga Adam har zuwa Annabi Isa wanda shine na ƙarshe sannan Nabi sallallahu alaihi wa sallama. Mun karanta aya wadda muka ji je cewa Allah ya tayar musu, ya tayar mishi da su a lokacin da aka yi mi'raji da shi, ma'ana lokacin da aka dauke shi daga Makka aka kai shi binnin Qudus, sai Allah ya raya dukkan annabawa aka kawo su wannan masallaci da ya idar da sallah. Sai Allah ya ce ka juya ka tambaye su, was'al man arsalna min qablika min rusulina aja'alna min dunihi alihatan yu'badun, ka tambaye su mun sanya musu wani abu banda Allah mai rahama, mun ce su bauta wani abu, amsa ita ce a kaga anan gabatar da shi yayi musulmancin sallah a halin shine na ƙarshe, shine yake nuna maka duk ƙarshe shine babba sallallahu alaihi wasallam. In aka tafi lahira kuma da shi da al'ummar shi su za su fara shiga aljanna. To saboda haka babu wanda ya taba bin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da ya nadama, ba a taba samun haka ba, kuma ba za ka taba nadama ba kai ma, domin inda akuyar gaba ta sha ruwa nan ta baya take sha. Saboda haka duk wanda ya jaka da wata fitina, ba fitina ba tashin hankali, amma ya kawo hujja in yana da gaskiya, to anan ne magana da kullun nake faɗi, ana dafa mutun da ruwan sanyi. Sai ga mutun yana zauna a cikin yawushin ba zafi ko kadan, amma yana zufa tun daga goshin shi har yatsan shi, saboda babu hujja babu dalili. Allah yace amittakhadhu min dunihi aliha, ko dai sun dauki wani abun bautawa ne sun rabu da Allah, ma'anan magana ita ce sun dauka kafirai sun riki wani abun bautawa sun rabu da Allah. Kun hatu burhanakum, ka ce musu ku zo da dalilanku, hadha zikru man ma'i, wannan shine wa'azi da waɗanda ke tare da ni haka suke, wa zikru man qabli, wannan kuma shine irin wa'azin waɗanda suka gabace ni, waɗanda muke tare da su waɗanda suka gabace ni duk gaba ɗaya haka ambaton wa'azin su yake. Cewa me? Cewa kul hatu burhanakum, da hujja ake yi. Bal aktharuhum la ya'lamuna al-haq, Allah yace sai dai mafiyancin su ba su san gaskiya ba. Fa hum mu'riduna, dan haka sai kaga suna ainihin kauda kai, dan haka sai kaga suna bujirewa, rashin sanin gaskiya ne. Allah yace wa naza'na min kulli ummatin shahida, za mu tayar da mai bada cikin kowace al'umma, ana ranar al-qiyama kowane annabi shine zai zama wanda zai ba da sheda akan al'ummar shi a wurin Allah. Maza ajabtumul mursali, da manzanni suka zo suka yi muku wa'azi me kuka ce musu? Kowane annabi zai zo ya ba da ansa, kowace al'umma sai an tambaye ta, wala nas'alanna allazina ursila ilaihim wala nas'alanna almursalina, Allah yace sai an tambaye baka aikawa, waqifuhum innahum mas'ulun, za ku taho daga a filin tashin alkiyama a yi tsaye da su, ku tsaya da manzanni na suka zo suka yi muku jawabi me kuka ce da su? Haka kuma wannan zai zo a kabari, da an rufe ka kafin jama'a su bar gurin za a tashe ka zauna, haka hadisi yace. Tambayoyi ne za a yi maka manya-manya guda hudu zuwa guda biyar, man rabbuka wa ma dinuka wama za ta kulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'isa fikum wama amaluka, waye ubangijinka,
ba a ƙarya a lahira, ba a yaudara, ba a wayau, ba a ɗaukan lauyaye magana a madadinka, kai da kanka za ka yi jawabi, domin tsakanin Allah da bawa babu wanda ke shiga tsakani sai wajen isar da saƙo. To Allah ya turo ƴan saƙo tun daga farkon duniya har duniya ta tashi. Ya sa kakon Allah da Allah ya turo annabi sallallahu alaihi wa sallama ya alƙawarin ba zai sake turo annabawa ba bayan shahadda tashi, sai Allah ya cika duniya da hanyoyin isar da saƙo, sai Allah ya tsare littafin ba yadda za a yi littafin ya gurɓata, domin yadda sahame 100 bisa 100 har yanzu ko kasara ko ɗauri ko ɗaurin ɓoye bai ragu a Ƙur'ani ba, shine ikhfa'i. Yadda ike tunda haka ike har yau, haka ike har gobe, har duniya ta tashi, sai lokacin da Allah ya nufi ɗauke shi dan ya zama saƙon annabi sallallahu alaihi wasallama ya isa, baka da hujja. To ana zuwa kabari sai a ce waye ubangijinka, me addininka? To sai a ce mutumin nan da aka aiko muku me zaka ce game da shi? Tambaya biyu a cikin ɗaya, mutumin nan da aka aiko muku, kaga ba bayyana maka ko waye ba, me zaka ce game da shi? Shine annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam, ni ce Muhammad, sai su ce eh, to me zaka ce game da shi? Sai ya ce huwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shi manzon Allah ne, ja'ana bil bayyinat, ya zo mana da bayanai da hujjoji, fa amanna, muka yi imani, wattaba'ana, muka bi, wasaddaqna, kuma muka gaskata. Sai ya ce to wa ma amaluka, menene aikinka? Anan ba cewa za ka yi kai kafinta ne ko maharbi ko tela ne ko kai injiniya ko kai lauya, a'a, kana faɗin haka wuta za ka tafi. Wa ma amaluka, wani aiki kai a nan duniya? Mumini sai ce qara'atul qur'ana, na karanta qur'ani, fa amantu bihi, na yadda da shi, wa saddaqtuhu, na gaskata shi, wattaba'tuhu, kuma na bi shi. Waɗannan su ne jawabai da tun a lahira, tun a kabari, afwan, daga ajiye ka za ka amsa su. Idan ka kuskura wannan zama da za ku yi da mala'iku, to kuskure ya sami abadan abidi, ka fara kuskure kenan, ba za ka fita daga kuskure ba kuma har lahira. Idan kuma yaro, to ta gyarun maka kenan har aje lahira. Saboda haka ka yi ƙoƙari zuciyarka ta cika da ƙaunar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ka dai ji hadisi ran nan, ba ƙauye ne yake ƙauna annabi amma bai taɓa ganin shi ba, da ya gan shi kuma aka ce gashi, sai ya sheko a guje yana kira. Da farko tukuna ladabin farko ba a kiran annabi da sunan shi sallallahu alaihi wa sallam, kana kwada mai kana cewa ya Muhammad, Allah ya haramta wannan, la taj'alu du'a ar-rasuli ka du'a ba'dukum ba'da. Allah yace ka ku rinka kiran manzo yadda kuke kiran junanku, zaka iya kiran kowa, in ba mahaifinka ba, in ba mahaifiyarka ba, in ba wane da wane da kake girmamawa, kowa zaka iya kiran shi ya wane ya wane. To amma annabi sam Allah yace kar ku mishi haka, mas'ala ce barin Allah, kar ku kira annabi da sunan shi, sai dai ku ce ya rasulullah, ya nabiyullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dudawa duk da rashin kunyarsu wani lokacin in suka haɗu da shi suna jin kunyarsa Muhammad, sai dai su ce ya abul qasim, ya kai baban qasim, saboda balarabe kuma girmamawa ne, girmamawa ne a wurin balarabe tun da har yau kuna haɗuwa da shi, in kuka yi abota, kai bahaushe ka saba, sai ka ce sunana Ahmad, sunana Ibrahim, sunana kaza. To shi kuma balarabe sai ga ba ladabi ya kira ka yace ya wani, sai ya ce abaman, to babanwa. To da ka ce mishi babanwa na din nan, ko lamba ce da haka zai 7 dinta, goban ka tambaye shi me sunan ka ma me yawa manta, don ya kira cewa banwa na, to shine mutuntawa, ya saka ya sunan ka. Saboda haka ku ji wannan jama'a, ba a kiran annabi da sunan shi sallallahu alaihi wa sallama, amma wai yanzu yana ya Muhammad, ya Muhammad, kaga kuskure na farko. Sai wannan sahabi sai daka mai tsawa, ka natsu, ba ai manzon Allah haka, sai yace ba zan natsu ba. War rajulu yuhibbu alqauma wa lamma yalqahu, mutun ne jama'a taba ganin su ba, da ya gan su dan ya kira su yayi laifi, sai manzon Allah yace al mar'u ma man habba, ba kai laifi ba, ma'ana yanzu an yafa wannan laifin saboda kauna. kaunar da yake wa manzon Allah ta sa manzon Allah bai waiwayi laifin da ya bada kuskuren da ya sai ya ce matso kusa ku kyale shi almar'u ma'a man ahabba yawmal qiyama mutun na tare da waɗanda yake so a ranar alqiyama sai kaga suwa kake so su bab mali su wilas kake so duk waɗannan da kake so ranar alqiyama Allah adili ne zai tashe ka da su dan ya kwantar maka da hankali tunda son zuciyarka ne ka ganka tare da bab mali to kuma Allah yana da komai sai je hada ka da su ku zauna to idan kun fahimci wannan jama'a a kabari ma akwai tambaya ko to a ranar lahira akwai tambaya tambayoyi iri-iri akwai wadda za a yi wa manzanni akwai wadda za a yi wa waɗanda aka aiko wa manzanni shine yace wala nas'alanna allazina ursila ilaihim wala nas'alanna almursalin za a aika waɗanda aka aika za a tambaye su manzanni ma za a aike su za a tambaye su waɗannan a ce musu ma za a jartumul mursalina da ƴan aike na suka zo me kuka ce musu duk waɗannan dan kasancewa lalle al'amarin kiyama yana da sauki ga wanda Allah ya saukakewa amma ba haka ba al'amarin kiyama ba shi da sauki ka karanta qur'ani ka gani babu wata rana mai rikici mai matsala irin ranar alqiyama kana ji kana gani uwarka da ubanka da matarka da ƴaƴanka da kowa naka ba ta kansu kake ba li kulli mri'in minhum yawma idhin sha'anun yughnihi shine Allah madaukakin sarki yake cewa sai a ce da su hatu burhanakum ku kawo hujjojinku kowace al'umma za a ciro mai shaida su wanda zai ba da shaida sai a ce to ku zo da ainihin wato shaidunku fa'alimu anna al-haqqa lillah a lokacin ne sai kafirai sai su tabbatar da cewa ashe gaskiya na wurin Allah Allah ne yake da gaskiya su ba su da gaskiya ashe a nan duniya duk jayayyar da suke yi ba su da gaskiya wa dalla anhum ma kanu yaftaruna duk abubuwan da suke kirkirar ƙarya sai su ga sun bace musu dan haka duk wanda zaka rike shi ka rike shi ne akan ya rike Allah dan haka a fakaici Allah dai kuke bi amma duk wanda zaka rike ya zama yana kai ka zuwa ga wata hanya ne to kai marmaza tun anan kowa ya rabu in ba haka ba zaka ji ana iztabarra allazina ittaba'u min allazina tubi'u wara'u al-azaba da waɗanda aka bi da waɗanda suka bi zaka ji waɗannan suna cewa ba ruwan mu da ku Allah ya tsine muku albarka mu muka ce ku bi mu su kuma suna cewa to ai ku kuka ce mu taho Allah wadaranku kuma to lokacin tariki ce kenan to duk ran da ta kai haka to ta baci ba kuma za ta sake gyaruwa ba Allah ya kyauta malan yace wa idza kana hadha mawqiful anbiya ma'a qaumihim idan ya zama wannan shine matsayin da annabawa suka shiga tare da jama'ar su almu'tamad ala ad-da'wa bil hujja wal burhan wato abun dogaro akan da'awa shine hujja da dalili halin da annabawa suke kenan abin da ake dogaro da shi a wa'azin annabawa wajen da'awa shine hujja da dalili malai yace falnanzur to sai mu duba ماذا يفعل هؤلاء القوم اقوام waɗancan mutane me suke aikatawa almunkiruna lidawat alanbiya waɗanda ke musun da'awar annabawa وماذا يقولون اذا غلبتهم الحجه kuma waɗannan mutane me suke fadi idan hujja ta rinjaye su abinda malan ke cewa anan shine tunda dai kaga da'awar annabawa da hujja take amma tare da haka kuma ka ga dai irin yadda ake mu'amalantar su to sai mu tsaya sai mu duba da kyau mu ga shin wai idan hujja ta rinjaye irin waɗancan mutane da ba sa son gaskiya menene suke ainihin cewa malan yace fahahum haula to ga su dai waɗannan qaumu nuhin mutanen nuh qalu li nuhin alayhi salam ga abin da suka ce wa annabi nuh amincin Allah ya tabbata a gare shi wallahu a'lam ma la ya kawo annabi nuhu annan ne a matsayin shine annabin farko a duniyar nan shine manzon farko a duniyar nan ma'ana shi ya fara wa'azi a wannan duniya to shine annabi nuhu alayhi salatu wassalam da ya wa'azi qalu sai suka ce la in lam tantahi ya nuh ya kai Nuhu wallahi in baka daina wa'azin nan ba latakunanna minal marjumina, zaka zama cikin waɗanda za a jefe a garin nan. Mana za mu daure ka mu sa duwatsu mu jajjefe ka har sai ka mutu sai ka daina wa'azin nan, ko in baka daina wa'azin nan ba. Malam yace wu'ida, ko wu'ida bil rajmi, sai aka yi mishi gargadi. In ka ce wu'ida to kyakkyawan alkawari kenan. Wu'ida kuwa daga wa'id, wa'idu mugun alkawari, wa'adu kyakkyawan alkawari. To wu'ida an yi mai kyakkyawan alkawari, wu'ida an yi mishi mummunan alkawari, wato an gargade shi bil rajmi cewa za a jefe shi. Walaysa indahum hujjatun wala burhan, saboda ba su da wata hujja, ba su da wani dalili. Wa yaqulu walidu ibrahima li ibrahima alayhi salam, bar ku ji abin da mahaifin annabi ibrahim azar ya ce wa annabi ibrahim alayhi salam. Qala, mahaifin nashi yace, araghibun anta an alihati ya ibrahim, kyamar gumakan nawa kake, allolin nawa kake kyama ya kai ibrahim. La illam tantahi, idan har baka bar wannan kyama ba, in baka daina fadin abinda kake fadi game da allolina ba, la arjumannaka, zan jefe ka. Wahjurni maliya, kuma ka kaurace mini, ba ni baka, ka jajiki, saurara, ba abin da ya hada ni da kai. Anan me ake so a ce? Mala yace azar yatawa'adu ibrahima alayhi salamu bir rajm, azara ma gashi ne wa dan shi ibrahim gargadi da jifa. Wa qaumu nuhin, mutanen annabi nuh yatawa'aduna nabiyyahum alayhi salamu bir rajm, suna yi wa annabin su amincin Allah ya tabbata gare shi gargadi da za su jefe shi. Fala hujjata wala burhana, saboda ba su da hujja, ba su da ainihin dalili. Wa innamal quwwa, karfi ne kawai, li irghamil khasum, dan durkusar da wanda ake husuma da shi. Wato za a amfani da karfi dan a durkusar da wanda ake husuma da shi, tunda babu dalilin da za a sa a yi amfani a yi silencing din shi, a sa shi shiru ta hanyar hujja babu, to sai amfani da karfi. Wa fir'aun yaqulu li Musa alayhi salam, fir'auna ma ga abin da yace wa annabi Musa alayhi salam, la in ittakhadhta ilahan ghairi la aj'alannaka min al-marjumin, idan har min al-masjunin, idan har ka sake ka dauki wani abun bautawa wanda ba ni ba, to zan saka ka daga cikin yan kurkuku, wato zan kulle ka. Wa qaumu shu'aibin alayhi salamu qalu li nabiyihim, suma mutanen annabi shu'aib haka suka fada wa annabin su shu'aibu, qalu suka ce, ya shu'aibu ma nafqahu kaseeran mimma taqulu, ba ma fahimtar mafi yawancin abin da kake fadi, karatunka ba ma fahimtar shi, wa'azinka ba ma fahimtar shi. Wa inna lanaraka fina da'ifa, muna ganin kana da rauni cikin mu, ba a bakin komai kake ba, muka tashi maganinka abu ne mai sauki. Walaula rahatuka, wallahi ba dan danginka ba, ba dan kai dan dangi ne, kana da dangi ba, la rajamnaka, da mun jajjefe ka. Wama anta alaina bi aziz, dan ba gagarin mu kai ba, muna da yan sanda, muna da sojoji, muna da SS, muna da kaza, muna da kaza, ba gagarin mu kai ba, me rauni muke ganinka? Haka suke fadi, tilka maqulatu, haka suke fadi ko da yaushe, ko kun fahimta jama'a? Allahu akbar, waɗannan annabawan Allah ne yake faɗa musu haka jama'a. Abinda nake so ku gane, jiya mun karanta a karatu, mun ji cewa da annabi ya je wurin Abu Jahal dangane da taimakon wani arashi ya karɓa mishi bashin shi da ya ci, mun ji wani raƙumi da ya barazana ga wannan Abu Jahal, ko ashe Allah yana da iko kenan akan irin waɗannan raƙuma su rinƙa raka annabawa? Allah yana da ikon ya sa mala'iku suna biye da waɗannan annabawa, mala'ika ya kalle ka hanta cikin ka ta kada, dole ka bi. Amma ba haka Allah yake so ba, sai Allah ya bar abin ya tafi in the natural form, mutum da mutum, mutum ya zo ya maka karatu a ji me zaka ce, wannan ita ce kyakkyawar jarabawa. Amma ko yanzu aka ce an rike mobile police da bindiga ya zo ya tsaya, a ce malam faɗa mishi, yo ba dole duk abin da ka ce, ka ce sadaqallahu, Allah ya yi gaskiya, kaga ba imani kai ba. Amma shi Allah so yake ka yadda da gaske, yadda a fili da boye za ka bi, shi yasa kawai ba a turo tare da mala'iku. Kuma ma inda ana tafiya da wa'azi da mala'iku, ba mutu guduwa mutane za su yi ta yi, da an ga mai wa'azi sai a gudu. ba wanda zai saurari karatun. Saboda haka sai Allah yake turo su, a cikin su aka haife ku, suka tashi ba ma baki bane, balle zo ya fara magana ana gallan shi wani bako ne daban ko bare ne. Duk wanda zaka gani yadda ka ji an fada wa Annabi Shu'aibu dinnan walau la rahatuka, ba dan dangin ka ba, to duk wanda za a turo Annabi zaka ga dan dangi ne, yana da dangi da yawa, ba wanda zai ce ma ba a san asalin shi ba. Yazo yi maka wa'azi ya rage, Allah ya jaraba ka, saboda Allah yana da wata rana wadda in ya danke ka to aran nan ba za ka kubuce ba. Shi yasa yace wa kanshi inna rabbaka labil mirsad, Allah yana nan yana madakata, kai duk abin da zaka yi din ran da ya fafce ka shikenan ran nan ta kare. Wa alal janibil akhar, mala yace in ta wani bangaren kuma, najidu aqwala ulaika al aqwam, za mu samu zantuttukan waɗancan irin mutane al mukazziba lir rusuli, waɗanda ke ƙaryata manzanni, kama zakarahu Allahu jalla sha'anuhu, kamar yadda Allah ya ambata a cikin littafin shi, fi kitabihi, a cikin littafin shi haka suke. Ma'ana anan dai ka ji irin jawabin da suke ko, to bari kuma ka ji bayan da can ka ji cewa ƙarfi suke so su nuna, larajamnaka larajamnaka larajamnaka, zamu jefe ka zamu jefe ka zamu jefe ka, gargadin kenan. Amma me yasa suke cewa ba su jefe? Fir'auna kafin ya ce wa Annabi Musa zai kulle shi, sai da ƙarfin hujja ya ƙare. Shine Fir'auna yana da karatu, amma duk karatun shi ya zama Musa ya kure shi, sai yayi hikima yake to abin sihiri ne, amma fa shi ya san ba sihiri bane, aje a nemo ƴan sihiri. Duk wai kokarin a kauda gaskiya ne, aka je aka nemo ƴan sihirin, Annabi Musa ya kure su, yayi fada da ƴan sihirin, ye barazanin zai halaka su. To yanzu hujja ta gama kurewa Fir'auna kaf, shi yasa sai yace zai saka Annabi Musa a kaza. Hujja ta kare waɗannan kaf, suka ce za su kashe Annabi Shu'aibu, za su jefe shi. Hujja ta kare wa Azara, yace zai jefe Annabi Ibrahim. Hujja ta kare wa dangin Nuhu, suka ce za su jefe shi. Hujja ce ta kare. Baka mamakin Yahudawa suna da littafin At-Taura tun kafin Annabi ya zo duniya sallallahu alaihi wasallam, suna da ilimi, sun iya kaza, duk wanda ya taso za su yi maganin shi da ilimi. Yo me yasa da Annabi ya zo kuma yau sai ga su ne ke makirci? Wannan tsohuwa ta sanya mishi guba a abinci, wannan a ce a je a kira shi taro, in an zo a je ho dutse ta sama ya danne shi, duk me ya kai haka, ina hujjojin suke? Wannan ke nuna maka hujjojin nasu dama can lalatattu ne, amma idan lalatacce haɗu da lalatacce to Allah ya zara hannun shi kenan, sai bar wanda ya fi lalata cikin su ya maganin ɗayan. To yau da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo, sai gashi gaba ɗayan aka ce musu ku kawo hujja, qul fa'atu bit tawrati fatluha, ku zo da At-Taura ku karanta, sai su hau fada. Muqabala suka zo yi da Annabi sallallahu alaihi wasallama, suka fada ya fada, suka fada ya fada, sun samu wani reverend father ne mai ilimi mai karatu, ya iya ya shirya duk jawabin da ya Annabi ya bashi ansa sallallahu alaihi wasallam. Sai can sai hujja ta kare, sai dauke wuta, sai Annabi ya ce mishi zan yi maka tambaya ta karshe tunda kai baka da sauran jawabi, ina gama ka da girman Allah. A cikin littafin nan naku da Allah ya saukar wa Annabi Musa, ko ka san akwai wata aya da ta ce kada malami ya sake ya yi teɓa? To shi kuma gashi nan shirgege da shi ya yi teɓa, ya ci dukiyar jama'a a cuci, sai ya hau fada ya tashi yana zage-zage. Cikin zage-zagen har ta kai bai kyale Annabi Musa ba ma, sai ya ce duk annabawa ma maƙaryata ne. Annabi duk annabawa, yace duk annabawa, mabiyan shi suka ce pasto har da Annabi Musa, yace har Musa dukkan, sai suka ce mun cire ka. Zafin kaye ne, madadin yace Annabi ne makaryaci, sai yace duk annabawa ma makaryata ne. Har da Annabi Musa, yace har Annabi Musa wai shi ma makaryaci ne, ita ma a tauran ƙarya ce. Shine Allah yace wa ma qadarullah haqqo qadri, basu girmama Allah yadda ya kamata su girmama Allah ba. Iz qalu ma anzalallahu ala basharin min shay'in, da suka ce Allah bai taɓa saukarwa wani mutum komai ba, sai Allah ya ce kul man anzala alkitaba allazi jaa bihi Musa, littafin da Musa ya zo da shi waye saukar da shi, taj'alunahu qaratisa, kuna rubuta shi a jikin takardu, ku bayyana abin da kuka so, ku boye abin da kuka so, da shi kuke cin abinci, kuma duk da haka ƙarya ne. To duk menene wannan hujja ce in ta ƙare, sai mutum ya koma ga fada. Yasa duk lokacin da magana ta kama ka da mutum, in ya hau bambami bambami bambami, ka ja baki kai shiru, in har kana son magana ta ci gaba, sai ka ce to a ina ne muka tashi, a ci gaba, in ba haka ba tafi ka bashi guri. Duk wanda yake da abun faɗe ba zai yi faɗa ba, saboda haka faɗa dalili ne na rashin abun faɗe. Don haka musulmi ku tattali hujjoji a duk inda kuke. Ka dubi Ahmad Didan, sai da ya shekara kusan 50 ba ƙasar da bai shiga ya yi jayayya da Kiristoci ba, amma fa shi ba tubabban Kirista ba ne, shi musulmi ne tun da yake, nazari ne da bincike da riƙe hujjoji. Kuma shi fa baya zuwa ya buɗe Ƙur'ani ya musu wa'azi da shi, a'a, da nasu ɗin ne yake buɗewa yake karanta musu, hujja kenan. Amma in magana te magana, dattijo ne shi na tsatse, sai ka ji wani lokacin kafirin fasto ya ja necktie ɗin shi ya fusga, ya yi ashar, ya zagi Ahmad Didan, sai Ahmad Didan sai ya murmushi, in ya bar shi ya huce, sai ya ce to ina ne muka kwana a maganar mu? Kaga yarinya wata mai zafin kai ta tashi ta zazzage shi ta tsine mishi albarka duk a gama, to ba komai, ke abin da ke tare da ke kenan, ni kuma abin da ke tare da ni, sai ya daga Bible din sai ya ce shine littafin Allah, sai su ji kunya ta kama su. Haka ake so musulmi ku yi karatu, musulunci mu'jizar shi ita ce ilimi. Adamu mu'jizar da Allah ya ɗaukaka shi da ita ilimi. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ika faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin. Aka ce sanda Allah ya yanke shawara zai halicci Adamu, sai ya fada wa mala'iku zai sake yin wata halitta, bayan da an yi su halittu sune aljanu sun dade a duniya, sai suka yi ta barna, suka yi ta kisan kai, suka yi ta abubuwa. Yau kuma to da yace zai, sai suka sake duban, to ita ma wannan fa za ta yi irin waccan ne, sai Allah ya ce to na san abin da baku sani ba. Shine da Adam ya taso sai Allah ya sanar da shi ilimi, sai ya ce to kaga waɗannan abubuwa yanzu kai ka san su, to tafi ka nuna mala'iku, mala'iku ku faɗi sunayen waɗannan abubuwa. Farkon ilimi kenan, komai ka san sunan shi. Shi yasa kaga da an sa yara a makaranta, abinda ake kokari shine hadha kalbun, hadhihi dajaja, this is the kaza, ka fara sanin sunayen abubuwa tukuna. Dan haka ku faɗi sunayen waɗannan abubuwan, sai suka ce la ilma lana illa ma 'allamtana, ba mu da wani ilimi sai wanda ka karantar da mu, kuma baka karantar da mu wannan ba. Sai ce to Adama anbi'uhum bi asma'i haula, kai faɗa musu. Yanzu kun riga Adamu zuwa duniyan nan, amma Adamu daga zuwan shi gashi har Allah ya sanar da shi abin da bai sanar da ku ba, dalili ne na ɗaukakar Adamu da ilimi. To duk ɗan Adam ya yi ƙoƙari ya siffanti da wannan siffar, in ba haka ba tsakanin mala'ika da Adam ba a gwada ƙarfi, mala'iku sun fi ɗan Adam ƙarfi, amma a ilmantafa kaga sai Allah ya ɗaukaki Adamu. To wannan shine gadan gida na ɗan Adam, duk ɗan Adam in yi ilimi zai samu daraja, zai samu ɗaukaka, ba zai wulaƙanta ba. To duk ɗan Adam in yi ki wannan kuma to zai sha wahala. To wannan mu'jizar sai ta zo ta bayyana a Ƙur'ani, dukkanin abin da ake nema sai Allah ya tattara a Ƙur'ani. Kafiran Makka duk bakan magana in suka faɗa, suka ce annabi ya zo da hujja, ya zo da kaza, ya zo da kaza, sai Allah ya ce awalam yakfihim ayatan anna anzalna ilayka alkitaba yutla alayhim. Ƙur'ani gashi ana karanta shi safe da yamma, bai ishe su hujja ba? Saboda haka musulmi duk abin da zai kai ya komo ilimi ne, hujja ce, dalili ne da shi zai gagara. Amma duk wani wanda ya gagara da wani abu ba ilimi ba, bayan kwana biyu zaka ji an ce wani ya taso ya buge shi, zaka ji an ce an manta da shi. Sai ka dubi littafi ne malamin musulunci sai ya rubuta shi shekara 1000, yau risala shekara 1000 da kusan 28, da mutuwar wanda ya yi ta, ma wanda ya yi ta kuma ya rubuta ta lokacin shekarar shi nawa a duniya, shekarar mai risala nawa? 17 san da ya rubuta ta, shekarar shi 17 ya rubuta risala. Yau shekara kamar 1028 da rasuwar shi, ko makamancin haka. Amma har yau risala is valid, is current. Har yau risala an ka bude ta littafin addini ne, zaka koya zaka karu. Kaje duk wani fage da aka rubuta littafi, economics, engineering, pharmacy, wane ne, bayan shekara 10 shi kanshi wanda ya rubuta littafin sai gaba ya sanya daga kai ya kalle shi, saboda abubuwan da ke cikin littafin yanzu kuma duk sun zama gidadanci. Dan haka shi kanshi in Allah ya tsawaita mai rai, sai kaga kullun shekara gyara littafin yake, abubuwan da ya kawo sai marma zai cire su. Qur'ani babu irin wannan, yana nan intact in its entirety, gaba ɗayan shi daidai wa daida ne, keke da keke. Ba wani zamani da zai juya a ce wannan dokar bata dace da wannan al'umma ba, bata dace da wannan garin ba. Dan haka musulmi ba shi da wata hujja da ta wuce Al-Qur'ani, shine sakon da Allah ya aiko, kuma shine final revelation, shine sako na ƙarshe da Allah yake nufin ƴan adam su zauna a kai shi. Duk wanda ya dauko at-taura ta zama outdated, injila ta zama outdated, zabura ta zama outdated, amma Qur'ani shine fantastic, shine daidai da zamani. To kuma haka yake ci gaba daidai da kowane zamani, kuma haka zai ci gaba har san da Allah ya nufi dauke shi. To wannan shine babban abu, sai ka gane to me cikin Qur'ani, ilimi ne, hujja ce. To malam yace ta wani bangaren daban kuma sai waɗannan mutane masu ƙaryata manzanni sai suka kasance kamar yadda Allah ya siffanta su, shine sai suke daukan wani salo, in ba salon ƙarfi ba to salon isgilanci yake so yace. Gashi abin da Allah yace, wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'una, babu wani annabi da zai zo musu sai sun kasance masu isgilanci gare shi, duk annabin da ya zo sai sun yi mishi isgilanci. Ko kun fahimta jama'a? Yanzu dan girman Allah waccan magana ita kanta ba isgilanci bace, da suka ga annabi Shu'aib suka ce, ya Shu'aib ma nafkahu kaseeran mimma taqulu, mafi yawan abin da kake fade ba ma fahimta? Mutum yazo yana magana da yaron ku, ku ce mafi yawa ba ku fahimta? Wannan ita kanta isgilanci ce, ko kun fahimta jama'a? Haka abin yake. Gashi Allah ya ce ba wani annabi da yazo musu sai sun yi mishi isgilanci. وقال تعالى الله يتي يا حسره على العباد باي سن شغا uku باي سن شغا uku يا حسره على العباد باي سن شغا uku ما ياتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون باب wani manzo da zai zo musu sai sun yi mishi izgilanci. To kaji irin waɗannan bayin ne suka shiga uku, duk bayin da ya zama Allah yayi su ne don su bauta mishi, kuma saboda kiyaye amana sai Allah ya turo musu da dan aike dan mai domin su bautawa Allah din. In babu manzo ya za a bauta Allah, baka san me za a yi ba. To sai Allah ya kiyaye wannan sai ya aiko, amma kuma sai waɗannan bayi suka koma suna yi musu isgilanci, shine Allah ya ce ya hasaratan alal ibad, bayi sun shiga uku sun kade. A ce duk sanda wani manzo ya zo musu sai sun yi mishi isgilanci. فأعداء الرسل دائما يراوحون بين استخدام القوة واللجوء إلى الاستهزاء والسخرية. يكي فأعداء الرسل مكيا منزني دائما ديما دائما سيكا ساميسو يراوحون بين استخدام القوة سنا كيد كومو واني سنا خوشي واني فكانن أمباني دا كالبي واللجوء إلى الاستهزاء لكما أينهم كوما وازواغا izgilanci wa sukhriya da kuma ainihin habaici ga annabawa. Fi ina anna maslakal anbiya, a daidai lokacin da su kuma annabawa tafarkin su wal hujja, shine hujja wal burhan da kuma dalilai, kama marra kama yadda bayani ya gabata. Ko kun fahimta? Su makiya manzanni duka suke, kisa suke, dauri suke yi, in ba haka ba sai izgilanci. To ɗayan waɗannan abubuwan. To su kuma annabawa fa hujja suke kawa da dalili, don kowa yana yin abinda kowane tsuntsu kukan gidansu yake yi. kowane tsuntsun kukan gidansu yake yi. Ina fata an gane. Malam yace al-mawqif min al-mustahzi'ina, to shikenan yanzu sai kuma bayani dangane da matsayin da ya kamata a fahimta dangane da masu izgilanci. Ina son kar ku fahimci waɗannan babuka cewa malam yana maimaita abubuwa ne. A can ya ce waqafatun ma'al istihza, yace mu dan tsaya mu dan fahimci menene izgilanci tukuna, yaya izgilanci yake. Sai kuma yace waqafatun ma'al mustahzi'ina, bari kuma mu ji yaya mustahzi'ina masu izgilanci suke wa annabawa anan. To anan kuma yana son kai ya baka shawarwari ne. Idan ka samu kanka a cikin masu izgilanci, wani tafarki ya kamata ka dauka, wani matsayi ya kamata ka dauka? Za su yi maka ne kai ma kai musu, koko za su yi maka ne kuma kai shiru, koko in sun maka za ka daina wa'azi ne? Malam ya ce nulahizu anna min manhajil qur'anil karim, za mu lura cewa na daga cikin tafarkin alqur'ani mai girma, hasba ma yazharu li, a gwargwadon yadda ya bayyana gare ni, ni Zaid Abdul Karim Zaid wallahu alam, yace amma ilimi na ga Allah, fi muwajahati sukhriya wal istihza, a wajen fuskantar izgilanci da habaici, at ta'kidu ala al umuri taliya, karfafar waɗannan al'amura masu zuwa. Awwalan, na farko, anna sukhriyata wal istihza, lalle habaici da gatse, wajahaha kullul anbiya, duk annabawa sun fuskanci waɗannan abubuwa. Duk annabin duniya an yi mai habaici, an yi mai gatse, an yi mai yarfe, an faɗi magana, an yi kaza, an yi kaza. Waddu'a, waddu'ati kenan, da kuma masu da'awa da masu wa'azi, fima ma ba a cikin zamunan da ya wuce, waqafa bihim uswa, to sun isa su zama abin koyi. Duk malamai da suka gabata an yi musu gatse, an yi musu habaici, an yi musu kaza, haka duk annabawa haka, to waɗannan sun ishe ka abin koyi kai da kake a yau. Allah ya ce wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalina, annabawa nawa muka aiko ne a zamunan mutanen farko, wato mun wannan kam din wace iri ce? Ba khabariya bace, kam al'adadiyya ce. Wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalina, in ka so zaka iya kiranta kam al-hijaziyya, ka karanta mulhatul i'rab ta malam Hariri, saboda larabawan Hijaz ne kadai ke amfani da ita, wato larabawan Makka da Madina. Sai ce so nawa na baka jali, so nawa? Wannan tambayar ba ya ne maka bane dan ka amsa, yana cewa ne na baka jali da yawa, na sake, na baka kacinye, na baka kacinye, kaga adadi yake faɗi, ko kun fahimta? To sai ce kam addaitu ilai, kam a'taituk, ba cewa ike nawa ba, a'a, so nawa ne maka kaza, ka wulakanta, na sake maka, ka wulakanta, na sake maka. To Laraba maka aka ji suna amfani da irin wannan kam din, shine sai ake kiranta kam al'adadiyya ko kuma al-hijaziyya. Wa kam qasamna min qaryatin, al-qaryuna muka hallaka, ba su ake kace guda goma ba, yana cewa ne mun hallaka da yawa, ko kun fahimta? Shine Allah yake cewa wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalina, annabawa nawa muka aiko a cikin halittu na farko, a cikin al'ummomin farko. Wa ma ya'tihim min nabiyyin, babu wani annabi da ya taba zuwar musu, illa kanu bihi yastahzi'una, sai sun kasance masu izgilanci gare shi. Me kenan yanzu ayar farko take cewa mun aiko annabawa da yawa ga al'ummomin farko, amma kuma babu annabin da ya zo musu sai da suka yi mishi izgilanci? Kun ji abu na farko kenan. To yanzu kaga anan, in ka fahimci abinda malam yake nufi al-mawqif min al-mustahzi'ina, wanne mataki ya kamata kai mai wa'azi a yau ka dauka dangane da masu maka izgilanci? Na farko kaji at-tasliya, Allah yake maka, Allah na hakurtar da kai, ya aiko annabawa da yawa an yi musu, wannan izgilancin bai sa sun daina ba, wannan izgilancin da ake bai sa su ma sun sauya daga isar da sakon Allah, sun koma suna ramawa da izgilanci ba, ko kun fahimta? Saniyan, fadakarwa ta biyu, al-iksaru min al-hassi ala sabri, yawaita kwadaitarwa game da hakuri, Allah a cikin Al-Qur'ani ya yawaita kwadaitar da masu wa'azi akan haƙuri. Allah yace isbir ala ma yaqulun, kai haƙuri dangane da abin da suke faɗi. Wazkur abdana Daud, ka tuna bawan mu Daud mana. Me yasa Allah ya wa annabi misali da annabi Dawud a wannan lokacin? Saboda lokacin da Al-Qur'ani yake sauka, da annabi ya fara magana akan annabi Sulaiman, sai suka ce matsafi ne, Yahudawa kenan suka ce matsafi ne, suka ce kun ji Muhammadu wai yana cewa wai Sulaiman. Sharrin tun zamanin annabi Dawuda ana yi mishi, to me yayi? Haƙuri yayi, sai Allah yake cewa annabi kai haƙuri kai ma akan abin da suke faɗa maka, kuma ka tuna bawan mu Dawudu mana, shi ma haƙuri yayi, kai ma sai kai haƙuri. Ko kun fahimta jama'a? Abin da yasa jama'a su maganganu da mutane suke yi ba ma'aikata bace wadda take sakin maganganun, balle a ce shikenan a takura maganganun da suke faɗi, kai saka takura mutane. Yanzu naka ga dama a garin nan kafin sallar la'asar an kirkiri wata ƙarya duk an yada ta a kanka, bakai suka sarrafa mutane akan haka ba. To duk abin da ka ji ne ya kamata kai sai kai haƙuri. To wannan haƙuri shine matakin farko. Sannan sai sake cewa fasbir ala ma yaquluna, kai haƙuri akan abin da suke faɗi. Wasabbih bihamdi rabbika, ka rinka yin tasbihi kana gode wa ubangijinka. Qabla tulu'i shamsi wa qabla al-ghurub, kafin ainihin rana ta bullo, haka kuma kafin ainihin wato rana ta fadi. Wasu malamai suka ce anan abin da ake nufi da tasbihi ishara ce zuwa ga sallar asuba da kuma ainihin wato sallar la'asar, ma'ana ka shagaltu da sallah. In kuma zikirin ne ka shagaltu da ambaton Allah tun kafin rana ta fito. Anan ne hadisi yazo sahihi a cikin littafin Mu'jam at-Tabarani, annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce mutumin da ya sallar asuba ya zauna yana ta ambaton Allah, ko karatun Qur'ani ne, ko salati ne, ko tasbihi ne, har rana ta fito ya tashi ya salla nafila raka'a biyu, sai a rubuta mishi lada kamar yayi umara. To dan haka wannan lokaci ne na tasbihi, domin ka dubi lokacin yana da dadin bacci, musamman yanzu da azumi. Idan mutane suka yi sallar asuba zaka ji wani irin bacci ne mai daɗi. To sai Allah ya ce ka tashi kai ta tasbihi kana godewa Allah kafin rana ta fito. Haka kuma lokacin da la'asar ta yi, kafin rana ta faɗi, nan ma lokacin tasbihi. To yanzu kaga matakin farko, in ka ji ane maka sharri, ana zagin ka, ane maka kazafi, ana cewa kaza, matakin farko shine haƙuri, mataki na biyu shine tasbihi da komawa ga Allah. Domin sai kai godiya ga Allah, da har Allah ya raya ka kaji wannan. Ko kun fahimta? Wani ya rasu shekara 30 da ta gabata, da ba a ce mishi da ka mutu da abakka ka rayu, amma ba a rinka mutane sune maka sharri. Mutane da yawa za su ce to a dai dan banda zai fi, saboda can bai san abin da ya kulla ba. Ina fata an gane. Don an yi wani malami cikin malaman magabata tambaya, ce algafata malam, me yasa ne mutane da an ce lahira lahira mutane ba sa so? Sai ce a kamar mutum ne ya taho cirani har damuna ta faɗi bai koma gida ba, sai da rani ya sake yi. Me yasa zai koma garinsu? In ya je ya noma abin da zai ci, ɗakin shi da damunar bara ta lalata ya gyara. Don haka tunda ya san ba shi da masauki a ƙauyensu, ba shi da abinci, ba zai koma ba. Haka duk mutumin da kaga ana maganar lahira baya so, to ka duba ba wani tattali da ya mata. Amma mun ji mafi girman tattali da za ka yi wa lahira shine ka kaunaci Allah, ka kaunaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka duk wanda ya kwana cikin kaunar Allah da manzon shi, ya tashi cikin kaunar Allah da manzon shi, yana da security na zuwa lahira, ba shi da matsala. To abinda ba a ce a matsayinka na musulmi ba ka kauna Allah, baka kaunan manzon Allah, to me yasa ana maganar lahira baka so? malaman farko daga cikin waɗanda suka gabata kullun shagalin su shine ya za a ambata musu lahira, su Salman al-Farisi, su Abu Dharr al-Ghifari. Abu Dharr ne aka zo gidan shi sai aka ga ba komai a gidan, aka ce mishi a nan ba gidanka bane, yace a masauki ne, yace a ba gidanka bane, yace a masauki ne. To ba a ga kashi shirya kaza kaza bane, yace ai na ga muku masauki ne, na dan sauka ne kawai lokaci dab yake da sai in tashi in tafi. Yace ina zuwa ina, yace zuwa lahira. Saboda Abu Dharr tun manzo Allah yana da rai, yace mishi ya Abu Dharr, saboda Abu Dharr yana da bamudare ne, wato mudarawa mutane ne waɗanda zaka gansu kamar anan ne yanzu a ce mutanen Maghrib, mutanen Maghrib wajejen Algeria, Morocco da sauransu. Zaka dan abu kadan ya hada ka da su sai ga suna da saurin kufula. To a cikin mu nan Hausawa su waye ke da haka, a cikin mu nan ƴan Najeriya su waye da haka, ka buga misali, ni dai ban fada ba. Kun fahimta jama'a? To wannan dai kan to. To ni dai ban fada ba, ku kuka ce. Wani ba magaribe ne haka, mutumin Morocco. To shine ai kai dai kai ka fada ne. Wannan ba magaribe ne, malami ne, malami ne a zahiri ma taqiyyid din al-hilali ne. Sai wani ya ce mishi ala gafata malam, me yasa ne ku mutanen ƙasar ku suke da yawan kufula? Sai ce zaka ci mutunci na ne, ka ga mara kunya. Shikenan. Na fata an gane. To haƙiƙanin al'amari jama'a, wato gaskiya saboda Allah haƙuri din yana da wahala. To amma kuma haƙuri shine matakin farko da ake neman kai. Ku an fahimta? Kamar na ɗauko wata ƙabiya ne, na'am, Abu Dharr. Abu Dharr yana da saurin kufula saboda ba mudare ne. Su Quraishawa asalinsu su ma suna da alaƙa da mudarawa, don haka zaka ji cikin ainihin kirarin da zaka ji masu yi wa annabi kirari suna ce mishi ba mudare, wato mudarawa ba sa tabuwa. Lokacin da ya zo zai musulunta, ai shi Abu Dharr ya zo ne ya ɗanɗana abin tukuna, ya ji in akwai dama yayi yayi. Suna da raƙuma shi da ɗan uwanshi, sai ya ce ka kula da raƙuman nan, na ji wani ba Quraishi wai ya ce wai sama na magana da shi, zan je in ji mana gaskiya abu, in ƙarya ne zan yi maganin shi sai in dawo. Ka ji fa ka zo garin mutane kai maganin shi kuma ka dawo. Da ya zo zaman shi a Ka'aba, yana kallon mutane yana ta jin abin da ake cewa, almuru tai mutane za su watse, don ba sallah ake ba lokacin, balle ka ci an yi sallah a Ka'aba an tashi. Duk aka watse sai Aliyu ya ga wannan mutum da ɗan kunshin shi har yanzu yana zaune. Sai ce ka annar rajula gharib, kai kamar bako. Sai ce kwarai da gaske. Sai ce kuma kamar baka nan da zaka kwana. Yace sai to zo mu je. Sai kai shi ya kwana. Haka kashe gari, haka wanka kashe gari rana ta uku. Sai ya ce wai kai me zo da kai ne? Ki na ji labari ne an ce wani ɗan uwanku ba Quraishi ya ce wai sama na magana da shi. Shin na zo in ji gaskiya ne? Sai Ali ya ce mishi ka ya tsinke maka gindinka ba, ai ni ɗan uwan shi ne. Shi na kai shi wurin annabi ya tambayoyi, sannan ya musulunta sallallahu alaihi wasallam. Dai musulunta sai ya ce annabi, amma yana so ya gane addinin na gaskiya ne ko kuwa. Annabi ya ce mishi ya ce to zai je faɗi wannan kalman ne da aka ɗora mai a baki la ilaha illallah, zai je faɗe ta ne da ƙarfi a Ka'aba. In aka kyale shi to zai yi gaba, ya san addinin ba inda zai je. Amma aka taso mishi to ya san addinin na yi. Yana zuwa da la'asar sun taru suna shan giya da burkutu suna caca suna abubuwa, ya je ce la ilaha illallah, sai suka ga abin da ake yi a ɓoye muna bi muna dandakewa, yau a gabanmu za a tashi ku da kai. Sai suka fara dukan shi. da suka fara dukan shi shine sai Abubakar ya taso yace wai hakum ya ma'ashara Quraysh yace tirda ku Quraishawa kuke dukan ba mu dare gobe kuma ku je za ku wuce ta cikin garin su kasuwanci wato taba ba mu dare hadari ne to Abu Zarri yanzu kaga ya san abun yi ne aka zo da shi a sume haka rana ta bi haka rana ta uku shine ga annabi to ya tabbata addinin abun yi ne Abu Zarri kenan al-Ghifari to da yake annabi ya san ba mu dare ne sai ya kira shi wata ran yace to Abu Zarri idan na mutu idan aka ce maka ka bar garin nan ka tashi an kore ka ya zaka ce yace a sai zara takobi na yace yawa dama na zaci haka shi yasa ake rigakafi ake yi yace a addini yadda suka ce maka kai yace to shikenan to daga can kuma in suka kada ka nan ma ka gallabe su fa yace anan kan bazan yadda ba sai annabi yace mishi a'a nan ma ka tafi inda suka ce maka haka ku aka zo a zamanin sayyidina Usman sai aka samu matsala da Abu Zarri duk wata fatawa da yadda da ita baya sakayawa a ce wai lokaci yayi lokaci bai yi ba waɗannan sababbin musulunta ne waɗannan kaza yake a'a yace wallahi da za a sa takobi a wuyana ana gigara ta ta baya ina fadin hadisai yace sai dai in kun yanke makoshi na tukuna sannan zan daina fadi jan hali ne da su jarumai ne saboda haka annabi ya rasu zamanin sayyidina Uthman al'amari ya kamari aka rinka samun takin saka da shi da su Uthman su ce kaza ya ce kaza sai ka ce to kai ka bar garin ka tafi can kasar Sham ka zauna can ne da masu zafi irin ka kaga annabi ya ga irin wannan ke Allah ya nuna mishi to da ba a yi mai waccan wasiya ba yanzu da an yi zara takobin shi shikenan an fara yaki kenan to sai koma Sham da ya koma Sham kuma aka zo ana tafsiri والذين يكنزون الذهب والفضة لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب عليم وعند سكي تارا كودي باسا زكاسو كي مسا البشر دا عذابا سيما لمي مي تفسير يكي كاغو ونن دا كريستو چي دا يهودا واكي سيما ابو ذر يكي بان يدبا حد مسلمي باسا زكا باسا شغوتا سيما كي تو كي كاساقا ما لمي مكاساقا وشغبان كسا كاساقا وكذا كفرق لنا كاغا نما النبي آهن جهكا to an koro ka daga Madina an koro ka daga Sham yana dawowa Madina kuma sai ka ce to yanzu garin nan zai rikice shine sai ya fita daga garin Madina can ka kama hanyar Makka sai ya samu wani kauye Rabiza sai ya zaman shi daga shi sai matar shi anan ya zauna anan ya rayu ya kwanta bai da lafiya sai matar shi take ka gani kullum na ce maka ka rinka yin abu ka rinka hakuri da mutane gashi nan yanzu kake hakuri mun rasa garin zama cikin mutane mun yi nan an koro mu mun je nan an koro mu ni tsoho kai tsohuwa yanzu gashi in ka mutu anan ya zan yi da kai sai ce ki ja baki ki shiru ni manzon Allah ya ce mani sallallahu alaihi wasallam rahimallahu aba zarri ya'ishu wahdahu wa yamutu wahdahu wa yadfanuhu almu'minun ce manzon Allah ya ce Allah ya ji kan Abu Zar zai rayu shi kadai ya mutu shi kadai amma mu'mine za su rufe shi haka ko ya faru yana cikawa sai matar ta fito ta tsaya ita kadai a kofar daki can sai ta ga wasu mutane guda biyu sun taho lafiya uwar gida a ga abin da ya faru suka gaskata mai wanka suka mai likafani suka rufe shi dan gaskata magana annabi sallallahu alaihi wa sallam to anan abin da nake so in fada mana jama'a kun ga anan hakuri da juriya da duk yadda za a kada a raya ba za ka rabu da abin da kake a kai ba ba za ka sauya ba amma hujja za ta iya sauya ka amma in ba hujja karka sake su sauya ka to wani abin mamaki daga cikin salo da masu fada da addini suke bi ya kamata duk matasa su gane wannan na sha fadi a wannan zamanin shine salan a dauki abin da aka san zai karya zuciyarka sai ai maka shi me yake damun ka talauci sai a dauki kudi sai a baka me yake damun ka baka da mota ko mota ka ta tsufa sai a kawo a baka sai aka fahimci mulki kake so sai a kawo a baka abin da ake so shine kai shiru na gaya muku mun taba zuwa wani taro a gidan wani babban mutum soja ko tsohon soja dan siyasa a nan Kaduna. To da yake an je taron ne a matsayin taro ne kawai na maganar siyasa, so da haka shi bai san wani da wani da wani ma masu wa'azi bane. Ya rike yake waɗannan matasa da suke kawo mana cikas game da siyasa, wallahi za mu maganin su, ko da za ta kai mu ɗaura su aure da ƴaƴanmu ne mu ba su. Wannan magana 2007 aka yi ta, nazo na faɗe ta a aji, kowa ya ji maganan nan. Ana nan a hankali kuwa sai ga wannan mutum ya ɗauki yashi ya ba wani gwamna matashi, sai ga wannan mutum ya ɗauki ƴar yayan shi ya baiwa ainihin wani gwamna. Kafin ka ce lokaci, waɗannan mutane da aka ba su ƴaƴan nan da suna da gati a cikin tafiyarsu ta siyasa, sai aka wargaza su. A yau gaba ɗaya babu labarinsu a jihohinsu. Da aka kada sai suka ɗauki ƴa, sai suka baiwa wani saurayi ustazo a nan Kaduna, ya taso da gati shi ma sai shiru. Idan mutum zai iya ɗaukan ƴashi jinin shi ya baka ba dan yana ƙaunaka ba, sai dan yana son ya rusa ka, to me ba zai iya maka ba? Dan abu na ƙarshe da mutum zai maka ya mutunta ka shine ya amince da kai ya baka ƴashi. Ma'ana yanzu ya yarda zuriyar shi ta gaba ta bayyana ta jininka kenan, ka zama sirikin shi. Wannan ya zama kuma wai zai iya maka haka ne, dan kai ne wa'azi ne kai shi. To saboda haka gaskiyar lamari, matasa da ke tasowa sai ku yi a hankali. Da ka taso ka fara haka ji wannan an kyale shi zai zama matsala, sai sauri sai a baka gida, sai sauri sai a baka mota, sai a ce an baka advisor, sai a ce an yi maka kaza, sai a ce kaza, sai a ce kaza, sai a ce kaza. To sai ku lura, wani mutum cikin sahabbai annabi ya nada shi ya tafi karbo zakka ko ya tafi tattaro wata dukiya, da yazo sai ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallama, ga dukiyar da ka sa ni in karbo na karbo, sannan ga kuma wannan alheri ne sun yi mini. Sai manzo Allah ya miƙe tsaye hau minbari, yace ya zan tura mutum ya tafi aiki, ya dawo ya ce wannan ne aikin, wannan kuma alheri ne aka yi mishi, me yasa ba zai zauna a gidansu bai ga ba a mai wannan alheri? To daga nan sai gazali ya ce to mun samu ka'ida, duk abin da ka san cewa ba a baka shi ba sai dan ka zauna wata kujera, to in ko aka baka kaka amshi wannan abu, ba za ku yi mamaki ba. Ga malamai can masu karantar da karatun allo dare da rana, safe da yamma, suna kwana a zaure akan buzu babu matashin kai, bai da bargo, ya baro matar shi a garin su shekara 5, ba shi da waya, ba shi da kaza, ba shi da kaza. Wannan shi ya dace a taimakawa, amma waɗannan malaman ba a taimaka musu. Amma irinmu da ke magana, irinmu ne za a kawo buhun gero, irinmu ne za a kawo maka takardar umara, irinmu ne za a kawo maka takardar hajji. To wallahi sai kun yi a hankali matasa, ka ga malamin can da ke karatun alqur'ani dare da rana, yana karantar da yara dare da rana, ya fi mu daraja. Saboda mu na mu dubi, in muka ɗan yi ne kaɗan sai mu tashi mu shiga duniyar mu ma, ma'ana muna fluctuating, network ɗinmu is not permanent. Amma malamin allo network ɗin shi bai tsinkewa, ya baro ƙauyensu ne dare da rana yana karantar da alqur'ani. Kuma annabi ya ce khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu, mafi alherin ku wanda ya karanci qur'ani kuma yake karantar da shi. Ka je ka same shi ya zuba wa yara karatu a allo suna ta yi, shi kuma ya rike yana ta yi shi ma, ko kuma ya zauna yana ta kwami. Amma an ka tambaye shi akramaka Allahu da me kai sahur, sai ce wallahi yau kafin su kawo ma alfijir ya fito, ko dan tsanzo ko dan dagwa-dagwan nan fa da yaran ke samu shine suke ta yi mishi. In wani ya biya samu naira 50 mallan ya karba ya dan sa a aljihu, da haka ne yake rayuwa. Waɗannan su suka cancanta a ba. To in kaga ka hau kujera irin wannan, suna kawo maka wallahi ka ji tsoro ka karba. In ba haka ba, gradual processing, matakai ne ake bi maka a hankali, kafin ka waye gari sai ka ji kai chit. Dama su abin da suke so kenan. Kuma daga ran da kai tsittin ko daga ran nan ba su sake kawo maka. Yanzu kaga waɗancan ƴan siyasar da aka ba ƴaƴa, yanzu ƴaƴan suna nan suna faka za su bar gidan, kuma iyayen ko ba za su hana su ba, saboda dama an tura ta ne don ta je ta wani aiki a gidan, kuma ta gama yi. To saboda haka matasa sai ku natsu. Malam Abubakar Gumi muke gani da la'asar za a kawo mishi tantebur guda ta shinkafa, buhu nawa kenan? Buhu wajen 600. Amma sai ce ku kai min kwaya ɗaya gida. Buhu 599 sai a raba musu, shi sai a kai mai kwaya ɗaya gida. Shi kanshi wannan imani ne. Imani ne. Ai wani baka gane imanin shi sai an zo magana kuɗi. Sallah da azumi ya fi kowa kamewa, ya fi kowa saranda, amma da an zo kuɗi lokacin ne zaka gane yaya ne al'amarin imanin nashi. Buhu 600 shi aka kawo, ba cewa aka araba wa jama'a ba, shi aka kawo, amma sai ya dau buhu ɗaya sai ya ce sauran jama'a su raba. Sai a zo da mabuɗai na sababbin motoci tungal Hijo guda 10, guda 12, guda 17, sai su wawa su a ce malam ga wannan an aje, mai ce a yana da mota bai bukata. Wata ran aka kawo ana wawa su, malam Lola Abubakar ga ba wawa shi ce kuni komin ta yana, yace ni ba irin malam bane, ba irin malam bane, kuni komin ta yana, na ku wawa shi na fata tare haka. Sannan har ya mutu rawanin kanshi bai kai naira 300 ba. Ka san ko idan kantin kwari zai daura a ka karewar yadi kenan, to za a kawo. Amma hayya mutu rawanin kanshi bai kai naira 300 ba. Sannan duk Kaduna bai da gida, sai kwaya ɗayan da yake ciki bai da fili, haka duk Sokoto. Na gaya muku kuma shagariya ba shi fili, aka zo filin har ya mutu bai taba zuwa ya gan shi ba. Amma kaga malam ni an bashi motar taki, malam tinkanta iso garin ya sa an sayar da ita, yo ba dole ne ya canza hudu bashi ta juma'a ba, dole ne ya canza hudu bashi ta juma'a. Wani malami ne yake da zafi, malam aka dauki motocin taki aka bashi, kawai sai ga su an yi hanyar Nijar za a je a sayar da su, shikenan kuma sai hudu ba ta canza. Haka yau shekara biyu aka aiko mini nan wai za a bani motar taki, nace ni bana noma, ban taba shiga ni, ban iya ko rike fatanya ban iya ba, mutumin da aka haife shi a bariki, an haife mutum a bariki ba, wallahi ban taba. In ka gani da fatanya laifi ne ina primary a bani, a ce in noma ciyawa kawai. To ba zalunci bane a bani taki, me zan yi da shi? Ya karamaka Allah, sai ka raba jama'a. Nace ni dan agaji ne, ku zo ku raba musu mana, ba fitina bace a baka a ce ka raba. Wani hauga ba da kai ce an baka baka bashi ba, ku zo ku raba musu. Sai kun yi taka tsantsan, wato saboda muna karatu ne akan salon da suke bi, suna da salo iri iri, yadda dai abinda suke so kai shiru. Allah ya kiyaye. Shine dai malam Allah madaukakin sarki yake cewa fasbir ala ma yaquluna wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla al-ghurub. Kai hakuri akan duk abinda suke fadi, sannan ka rinka tasbihi kana mai godewa ubangijinka kafin fitowar rana da kuma ainihin kafin faduwar rana din. Salisan na uku, al-isti'ana ala ad-da'wa wal mudhi fiha bil ibada. Sannan abu na uku shine ka rinka neman taimako a wurin Allah akan da'awa da wa'azi da kake, wal mudhi fiha da kuma dogewa da zarcewa a cikin wannan da'awa, bil ibada ta hanyar yin ibada. Kar ya zama kana wa'azi kai kuma baka bautar Allah, ibada ba ta da kima a wurinka. Bautar Allah din ita ce za ta taimaka maka ka samu ƙarfin zuciya, Allah ya daure zuciyarka, baka ji ashabul kahf ba waɗannan yara wa rabatna ala qulubihim iz qamu fa qalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilaha izuka ce laqad qulna idhan shatata Allah ya daure zuciyarsu suka dubi jabberin sarki dake cewa shi Allah ne a gaban shi suka ce fau 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 Allah ne ubangijinmu wanda yake da sammai da ƙasa kuma mun yanke shawara ba za mu bautawa kowa ba sai shi ya kace ku je ku yi nazari ku yara ne ba ku san mu ba daka ya nusa yace ku je ku yi nazari ku yara ne ba ku san mu ba malamai suka ce tsoro yaji dan ba a taba gaya mai kalma irin wannan ba yaga to duk wanda ya fada mai wannan to yana da wani shiri ne na kifar da gwamnati sai musu kofa rago su gudu su din da suka tafi sai suka ce laqad kunna idhan shafafa kai amma fa mun sharota a gaban sarki ka fadi wannan kalma su ka san akwai wani abin lokacin sai kai kuma daga baya sai kaga kai ya akai nema suka ce kai amma fa mun sharota sai suka gudu dama shi so yake su gudu ya zauna lafiya na fata an gani to sai ka rinkai kana bautar Allah sai ga Allah ya daura zuciyarka kai ma ka daure duk yadda za a yi sai kaga Allah ba zai kaskanta ka ba dan kaskanci shine ka fara wa'azi ka watsar a ce da tsohon mai wa'azi ne to al'amari ya lalace fasbir ala ma yaquluna Allah yace kai hakuri akan abin da suke fadi wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i ash-shamsi wa qabla ghurubiha ka rinka tasbihi kana mai godewa ubangijinka kafin rana ta bullo da kuma kafin faduwar rana wa min ana'il layli hakanan a cikin tsakiyar dare fasabbih ka rinka yin tasbihi wa atrafan nahari haka a wani yanki ko kuma gefe na yini la'allaka tarda zaka samu yarda Allah wannan la'alla anan tunda Allah ne ya fade ta karka fasara ta da mai yuwa dan abin da yasa kai kake cewa to mai yuwa in ka zo zan baka saboda fakiri ne kai amma Allah ku gani ne saboda haka la'allaka tarda idan kana tasbihi kana hakuri kana kaza zaka samu yarda a wurin Allah to in ka samu yarda Allah ka samu daukakar da tafi aljanna babu daukaka a wurin Allah da tafi aljanna sai yarda Allah yake warduwanu minallahi akbar yarda Allah tafi samun aljanna girma Allah ya bamu Allah yake wa minan layli haka kuma da daddare fasabbihu kai wa Allah tasbihi wa adba to fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i ash-shamsi wa qabla al-ghurub Allah yake kai hakuri game da maganganun da suke fadi kai tayin tasbihi kana mai gode wa ubangijinka shine subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi ka rinkai kana fadin wannan kalmar subhanallahi wa bihamdihi wannan kalma jama'a tana da nauyi a mizani wata rana gari ya waye annabi ya fita sallar asuba sallallahu alaihi wa sallama ya bar matar shi wadda ta tashi tun dare tana ta tasbihi tana ta abubuwa tana ta hada ibadoji da addu'o'i yaje yayi sallar asuba ya dawo ya same ta ma'ana hatta yi sallar asuba a wurin ta zauna ta ci gaba da zikiri manzon Allah yake kina nan inda na barki tace muna na ya manzon Allah muna neman shiga muna fadanci muna neman shiga a wurin Allah yace amma na fadi wani zikiri kafa daya yafi naki din nan duk da kika yi da za a gwada shi a mizani da ya janya naki sai tace menene sai yace subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshi tsarki da godiya sun tabbata ga Allah tsarki da godiya sun tabbata ga Allah ma'ana kana mai tsarkake Allah kuma kana hada da godiya gare shi adada khalqihi yawan halittun Allah ka duba halittun Allah guda nawa ne ba wanda ya san su sai shi wa midada kalimati ko warida nafsihi tsarki da godiya yawan yardar Allah madaukakin sarki yardar da Allah yake da ita sannan wazinata arshihi haka kuma nauyin al'arshin Allah daidai da nauyinta to kane wa Allah tasbihi daidai da wannan gram din nauyin sannan wa midada kalimatihi haka kuma adadin yawan kalmomin Allah kalmomin Allah, Allah yace da duk duniyar nan za a mai da bishiyoyi su zama alƙaluma, tekuna kuma su zama tawadu, to da duk gaba daya ainihin wato sun kare, alƙaluman da sun goge amma ba a gama rubuta kalmomin Allah ba, to kana tasbihi da wannan adadin. Saboda haka jama'a, wannan tasbihin yana da ƙarfi ƙwarai da gaske, yana da girma ƙwarai da gaske. To Allah yake cewa ka rinka tasbihi kana mai gode wa Ubangijinka kafin bullowar rana da kuma kafin faduwarta, wa minan laili, haka nan da dare ma, fasabbihu, ka rinka wa Allah tasbihi, wa adbaras sujudi, haka nan kuma bayan sujudu. A nan malamai suka ce abinda ake nufi da bayan sujudu shine bayan ka'idar da sallah. Bayan ka'idar da sallah, kada daga yin sallama in ba da uzuri ba ka tashi sai kayi tasbihi. Abinda yasa muka ce in ba da uzuri ba, Annabi sallallahu alaihi wa sallama in yayi sallama yana zama yayi waɗannan zikirori aqalla, shine ne astaghfirullah 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 so uku kenan. Allahumma anta as-salamu minka as-salamu tabaarakta ya dhal jalali wal ikram, aqalla sannan ka fada ka sannan ka tashi. Amma wata rana Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana sallama sallan al-asr, sai aka ga zambar ya tashi ya tsallaka mutane ya shiga gida, sai ya fito da wani guntun zinari haka sai ya aje gaban su, yace ina cikin sallah na tuna, an kawo shi sadaka a raba wa jama'a. Shine ne marmaza na fito da shi, kada ya tsare ni daga shiga aljanna. Allahu akbar. Rashin shiga Annabi aljanna fa matsala ce da za ta shafi kowa. Yawa, ba irin ni da kai da wane da wane, Allah ya kiyaye. In kai da wane da wane da su wane ba ku shiga aljanna ba, fa ba wanda zai ji a jikin shi. Amma an Annabi bai shiga aljanna ba, to ba wanda zai shiga kuma. Za a yi queuing up ne, za a yi layi, ba wanda zai shiga. Dan dama shi zai je fara kwankwasa, in an bude mishi ya shiga, al'ummar shi su shiga, sannan annabawa da nasu al'ummar. In bai shiga ba, ba wanda zai shiga. Sallallahu alaihi wa sallam, ka ji dan guntun zinare da aka kawo a raba sadaka, mantuwa ce fayi, amma yana tsoron kai hana shi shiga aljanna. Ina kai da aka turo maka kuɗi kai wa mutane titi, a sayo mutane magunguna a zuba asibiti, aka baka cikin wata uku a baiwa mutum naira miliyan 500 as constituency allowance, naira miliyan 500 a ɗauka a baka a matsayinka na ɗan majalisa, local government kwaya ɗaya, bayan wata uku a baka, in wata wata uku tayi a baka, in wata wata uku tayi a baka har shekara hudu. Wata uku nawa ake da su a cikin shekara? Hudu. To so hudu, to haka za a baka naira miliyan 500, wannan constituency allowance ne. Banda kuma kana da yancin ka miƙe ka ce za kuna son kaza, kuna son kaza, ayi debate, ayi approve. Shi yasa haƙiƙanin al'amari suna wahalar da kansu ne. Lokacin zaɓe su zo su ba wani kuɗi, ce za su kai wani kaza, ce za su kai wani kaza, duk suna wahalar da kansu. Waɗannan kuɗin su yi wa jama'a aiki, in kai wa jama'a aiki, duk wanda ya zo ƙofar gidanka ka kore shi, ka ganin aka aje akwatinka, jama'a ba su zaɓe ka ba. Dan duk wanda zai zage ka sai dai ya ce nan na je ɗiban min masara da zan ci hana ni. Sai wani ya ce amma baka ganin abin da ya da kuɗin? Ko kun fahimta jama'a? Saboda haka jama'a, haƙiƙanin al'amari duk wanda ya saci dukiyar jama'a to ba zai shiga aljanna ba. Tun daga Annabi sadaka ce aka kawo, mantuwa kuma yayi, ba da gangan ya danne ta ba, kuma sadaka ce, kuma dan guntun zinare ne a hannun riƙo shi. Miliyan 500 yanzu ba an juya su a wasu kuɗi manya-manya ba, ba za su riƙo a aljihu ba. To ku ji tsoron Allah. Babu shakka duk wanda ya zalunci to zai ga duhu tun daga nan duniya, zai ga duhu a kabari, sannan lahira kuma za ta zama mishi duhu. Sai ka waiwaya ka ga mutanen da suka yi minista ba nisan nan ba, lokacin Abacha shekara 12 da ta wuce, ko ji an nuna Dr. Kremer Chukwe ne ko a ce Dr. abin nan wata Kremer Chukwe wata nyamura ce da ministan man fetur ce zamanin Abacha da aviation, amma yanzu tsufa ya kama ta, ita ba kowa bace, ba ta da kowa, ba kowa tare da ita, kawai an je wurin taron mata ne kawai, gidan biki kawai, ga ta nan hayaniya kawai, dan jarida kawai ya tare ta, inda ne sai mobile police ya mare shi da bindiga, yace ba ya mishi izini ba, sai ya cika form, amma yanzu ba wanda ya damu da ita. A garin nan muke da tsohon minista na transport, yanzu sai ya shiga anguwarsu a guje ya fito, ko tebur ba za a daga ba na sai da rake, kowa yana nan inda yake, iyakar duniyar kenan. Professor Ambrose Ali professor ne a medicine, wato likita ne, likitan ma farfesa, mana shi ya wuce dakta, amma da ya zo rasuwa rashin lafiya ta kama shi, gwangwani aka daga a cusa ana neman mishi taimako, ina kudin da ya tara. Akwai wani tsohon gwamna a arewacin kasar nan, yau matar shi girki take a wata ma'aikata a garin nan, ana biyan ta albashi a wata, girki a wata ma'aikata a garin nan, amma mijinta gwamna ne a lokacin shagari. Gwamna irin na jihar Gwangola ta da, ba Adamawa ta yanzu ba, Gwangola ta da ita ce Adamawa da Taraba, gwamna Abubakar Barde, Allah ya gafarta mishi. Dab da zai rasu sai da yawa ya gari motar shiga ta fi ƙarfin shi, motar shiga, sai a turo yaro ya zo tasha, sai ainihin a jira, a kama sit din gaba sai a jira, idan mota ta kusa cika sai a sheka da gudu da babur a taba, sai a je a ɗauko shi sai a kawo shi ya shiga gidan gaba, iya alfarmar da za a iya mishi kenan. Gwamna Abubakar Barde GMPP ta zaɓe shi jam'iyyar Waziri Ibrahim a jihar Gwangola. Duk abin da kake tarawa din, ma'ana ka tara halal ma yaya, balle da kaima kaima, to zalunci ko yaya ya diga a cikin dukiya halal sai wargaza. Saboda haka kai kokari, kai mulkin ka fita salin alin, kai fatan Allah ya gafarta maka abubuwan da ka afka ciki, amma ba kai da hannunka ka ɗibi dukiyar jama'a. Duk wahalhalun nan da ake babu dalili a kansu a ƙasar, kuma sai a koma ana zalunci mafi girma, ana cewa Allah ne ya kawo. Zalunci mafi girma shine Allah ya wadatar, wani ya tsiyatar, sannan kuma a ce Allah ne ya kawo tsiyar. Allah kuma babu sharri a wurin shi, ilaihi yarfa'u al-kalimu tayyib wal 'amalu salihu yarfa'uhu, magana mai dadi ake fadawa Allah, aiki mai dadi ne ke tafiya ga Allah. Allah madaukakin sarki kiyaye. Sai Allah madaukakin sarki ce wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaquluna, hakika mun san cewa kirjinka yana kunci saboda abin da kake suke fadi, wato in suna zagin ka din, in su ne maka sharri, suna cewa kaza, suna cewa kaza, ka kan ji kunci a cikin kirjinka. Allahu akbar, wannan annabi kenan sallallahu alaihi wasallam. Idan aka tashi magana a cikin jama'a Hausawa, in aka ce ya hakuri, ce hakuri sai annabi, ya hakuri sai ce hakuri cinikin annabi. Amma duk da wannan hakurin na annabi, Allah ya ƙara bashi hakuri, yake cewa kai hakuri, mun san cewa in sun fada, in sun zage ka, kana jin zafi, kirjinka na kunci, to maganin wannan kuncin kirji shine fasabbih bihamdi rabbika, kai ta tasbihi kana gode wa ubangijinka, wa kun minas sajidina, da zama cikin masu sujuda, wa abud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, ka kuma bauta ubangijinka har mutuwa ta same ka. Kun ji jama'a, wannan shine maganin kuncin kirji, kuma haka ake so kai hakuri. Amma abinda malam yake ce mana anan shine kai ta ibada, kai ta bautar Allah, su zage ka su yi kaza su yi kaza, wannan kyautata alaka da bautar Allah ita ce za ta sa Allah ya daure zuciyarka. A kada a raya, a kada a raya sai a ji ka daure, amma ba daga an jijjiga ka ba shikenan. Kamar yadda nace mana kaskanci ne kaji an ce wani tsohon attajiri ne ya talauce,
to haka kaskanci ne a ce dawa na tsohon mai wa'azi ne, yana wa'azi amma ya daina, ya lalace. To menene kariya da baka samu? Shine ka nuna wa Allah da baki da zuci da gabobinka, bakinka ya tasbihi, zuciyarka ta yadda da Allah, kai hakuri, sannan gabobinka su rinka ibadoji. Dan haka wajibi ne kowa ya ibada, amma mafi girman ibada ana so a same ta ne a wurin mai wa'azi. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Jama'ar musulmi, anan zamu saurara insha Allah ta'ala, saboda yadda lokaci ya karato insha Allah. Allah madaukakin sarki ya albarkace mu a cikin waɗannan abubuwa da muke karantawa. Allah ya sa muna daga cikin bayin shi waɗanda zai karbe su, ya karbi ibadojin su a wannan wata mai albarka. Abubuwan da muke karantawa daidai, Allah ya ba mu ladan su. Waɗanda muke kuskure, Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. Muna roƙon Allah madaukakin sarki, kuma muna tawassuli da waɗannan darussa da muke yi, Allah ya ƙara mana ƙauna ga fiyayyen halitta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Ya Allah, muna roƙonka ka sa ceton mu a hannun annabinka Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama, a ranar da babu wani isasshe sai wanda ka mai da shi isasshe a wurinka, a ranar da kai alƙawarin zaka mai da Annabi sallallahu alaihi wasallama yafi kowa isa, yafi kowa ɗaukaka, yafi kowa daraja. Ya Allah, ka ɗaukake mu ta hanyar bashi ceton mu a ranar alƙiyama. Allah madaukakin sarki, ji ƙan iyayenmu da kakanninmu, Allah ya ji ƙan malamanmu da malaman malamanmu. Muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Alhamdulillah.